sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Litinin 9 ga watan Janairu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
a gobe Talata ake sa ran za a ci gaba da sauraron karar da aka shigar akan mai bafutukan nan na ganin an samar da yankin Biafra a Najeriya, wato Nnamdi Kanu. A yau Litinin dan bindigan nan da ya kashe mutane biyar a filin tashin jiragen Florida zai bayyana a karan farko a gaban kotu. A yau Litinin har ila yau ce na ta nuna adawar ta kan hulɗa da ƙasar Taiwan da Amurka ke yi.
Kanin labaran kenan. Rahotanni daga jihar Barnan Najeriya na nuni da cewa kungiyar Boko Haram ta sake sabon salon tura mata kai harin ƙunan bakin wake.
Sun zo dai sun samu iyali na a gida, suka doka kofa suke cewa su ƴan hijira ne da Allah ya taimaka musu za su kwana a gida. Sai mai ɗaki na ta ce mutanen da bamu san su ba za su zo su shigo, don har yarinyar ta yi za ta bude kofan sai uwar ta hana ta.
Sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani bayan labarai. Muna kuma da rahoto kan wani zama da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke jagoranta da zuma warware rikicin siyasa da ya dabaibaye ƙasar Gambiya. Kana mu yoyi wakiliyarmu Madina Dauda da ta halarci gangamin jan hankali kan batun ƴan matan sakandaren Chibok da suka cika kwanaki 1,100 a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda zai ɗora kan sharhi da ya fara akan kason kuɗi da gwamnatin tarayya ta ware wa Najeriya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. A gobe Talata ake sa ran za a ci gaba da sauraron karar da aka shigar akan mai fafutukar ganin an samar da kasar Biafra, wato Nnamdi Kanu a Najeriya. Shirye da za a yi ta cikin sirri, lamarin kuma da ke kara janyo cece-kuce. A watan Disambar da ya gabata, mai shari'a Justice Binta Nyako ta ba da umarnin a yi shari'ar cikin sirri, inda ake zargin sa da laifin cin amanar kasa. A baya zanga-zangar da aka gudanar tun bayan da aka kama Kanu ta haifar da asarar rayuka da dama a kudu maso gabashin Najeriya, a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. A watan Nuwamban bara, kungiyar Amnesty International ta zargi dakarun Najeriya da kashe aƙalla mutane 150 a wani yunkuri na daƙile fafutukar 'yan aware daga Najeriya tun daga watan Agusta a shekarar 2015. Shi dai Nnamdi Kanu an kama shi ne a watan Oktoba shekarar 2015 a birnin Lagos. Amma an taɓa ba da belinsa aka kuma sake kama shi, tun kuma daga nan lokaci ne yake tsare a hannun hukuma. A yau Litinin, ɗan bindigan nan da ya kashe mutane biyar a filin tashin jiragen Florida zai bayyana a karon farko a gaban kotu a nan Amurka. A ranar Asabar ɗin ta gabata aka tuhumi Esteban Santiago da aikata wannan ta'asa wacce ta yi sanadin mutuwar mutane biyar, ta kuma iya yiwuwa ya fuskanci hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai. Amma yayin da hukumomi ke ta neman dalilin da ya sa ya kai wannan hari, ƴan uwan Santiago sun ce ya samu matsalar taɓin hankali tun bayan da ya kwashe watanni 11 yana wa Amurka yaƙi a ƙasar Iraki. Brian Santiago ɗan uwa ne ga Esteban.
El fallo fue de ellos, sabe, porque hay personas que nunca han ido al gobierno a pedir ayuda y cometen una barbarie como esta y cuando lo evalúan.
Ya ce wannan ailefin hukuma ne, ba kowa bane zai je wajen gwamnati ya nemi taimako, amma kuma idan irin wannan mummunan halamari ya faru sai a gano cewa mutum ba shi da laifi. Akwai abin da ya fi mutum ya kai kansa ya ce ba shi da lafiya yana neman taimako? Sai dai duk da haka hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta ce har yanzu bata tsame batun ta'addanci a wannan hari ba, wanda aka kai a wajen ɗaukan kayayyakin filin tashin jiragen Fort Lauderdale da ke jihar Florida. A yau Litinin, China ta nuna adawarta kan duk wata hulɗa tsakanin shugaban Taiwan da hukumomin Amurka, kwana ɗaya bayan da shugaban ta Taiwan Tsai Ing-wen ta haɗu da Senator Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Texas Greg Abbott. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Lu Kan ya faɗa manema labarai cewa China bata amince da duk wata hulɗa da take barazana ga dangantakar China da Amurka ba. Wannan ganawa ta da shugabannin bangarorin biyu suka yi ta auku ne a Houston, inda shugabar ta Taiwan ta yada zango a birnin na Houston yayin da take kan hanyarta ta zuwa tsakiyar yankin Amurka. Senator Ted Cruz ya ce makusudin wannan zama da suka yi ya ta'allaka ne kan batutuwan harkokin kasuwanci da kuma yadda za a taimaka wa manoma da makiyaya da kuma tallafawa masu kananan sanayoyi a bangarorin biyu. A kwanakin baya shugaban Amurka mai jiran garo Donald Trump ya sha suka bayan da ya magana da shugaban ta Taiwan ta wayar talhojin kadan bayan da ya lashe zaben kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tare da jijiyar wayan da ake ci gaba da yi tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka kan yiwuwar Koriya ta harba makamin mai linzami mai tafiyar dogon zango kan Amurkan, bai jan hankalin yankin kasashen gabashin Asiya. A jiya Lahadi, Koriya ta Arewa ta ce a kowane lokaci za ta iya yin gwajin makamin, kamar yadda kakakin makatar harkokin wajen kasar ya faɗa, wanda kamfanin jalancin labaran kasar na KCNA ya ruwaito. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya kwatanta wannan batu a matsayin babbar barazana ga Amurka, kuma ya ce Amurkan ba za ta yi wata ba wajen mai da martani da karfin wato karfin soji wajen kakkabo makaman mai linzami idan har ya shiga yankin ta ko kuma ya shiga wato wani yanki na kasar da Amurka take kawance da ita. A yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu ta kira wannan barazana ta makwabciyarta a matsayin abin takeici.
Kukani ICBM basa don dobarar wiyofarin gasun kukce sawe fiyonawa an janar hecinan hengimida.
Barazanar harba makami mai linzami wanda ke tafiyar dogon zango zai iya kawo tashin hankali a kasashen duniya, kuma idan har Koriya ta yi buris da wannan gargadi namu to za ta dandana kudarta da takunkumin da za a kakaba mata. Fitacciyar jarumin fina-finan Hollywood Meryl Streep ta karbi kyautar yabo ta cimma burin rayuwa ta Cecil B. DeMille yayin da aka gudanar da shirin karrama jarumai da masu harkar fina-finai na Golden Globes Award a nan Amurka. A lokacin da ta karbi wannan lambar yabo, Streep ta nuna takaicinta kan yadda shugaba mai jiran garo Donald Trump ya kwaikwayi dan jaridar New York din nan mai nakasa, inda ta jaddada cewa samar da kafafen yada labaran da za su saka wa Trump ido yana da muhimmanci.
And this instinct to humiliate when it's modeled by someone in the public platform.
Ta ce a wani wato wani mai babban mukami ne ya nuni da irin wannan ɗabi'a tamkar yana nuni ne da ai koyi da shi. Rashin nuna mutuntawa na janyo kutankwacin haka, tashin hankali ma na janyo kutankwacin haka. Taron na karrama masu sana'ar ne tashadantarwa wanda Jimmy Fallon mai jagorantar shirin Tonight Show ya gudanar wato ya jagoranta ya auku ne a Beverly Hills da ke California. Baya ga Meryl Streep, an karrama jarumai irin su Casey Affleck da Isabel Huppert da kuma shirin nan na La La Land.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hoton nan namu a jihar Barnan Najeriya, inda aka kai waɗansu hare-haren kunar bakin wake da suka yi sanadiyar mutuwar mutane takwas. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na ɗauke da cigaban rahoton.
Dukkanin tashin waɗannan buwa mai dai sun auku ne a daren jiya, kamar yadda mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Borno DSP Victor Isoko ya aike wa manema labarai ta hanyar WhatsApp, inda ya shaida mana cewa akwai wasu mutane guda uku da suka shigo da bindigogi a daren jiya suka yi kokarin kutsawa cikin garin Maiduguri da kuma ɗauke da bumabumai, sai dai dukkaninsu mutanen uku sun mutu, nan kuma sun kashe ɗan sibiliyan JTF ɗaya a wajen garejin mu nan. DSP Isoko ya kuma sake tabbatar da wannan tashin bom ɗin na unguwar Kalerin, inda ya ce mutane huɗu ne suka mutu da suka hada da su yan kunan bakin waken guda biyu. Na kuma ziyarci wannan anguwa inda ma na samu nazanta da waɗanda wannan abin ya shafa kai tsaye.
Da kai ne mai gidan wannan gidan ko da na tar da kai a wannan anguwa. Ko za ka ga yadda abin ya faru ne haka?
Eh to kaga da fari kore ta an zo an yi lokin na kofa ta yaron ta fito bayan gida. To ni na daga ciki da yaron ta zo ta bude kofa ba ta ga kowa ba sai ta koma. Yar ka ce? Eh ta ce shekaranta 14 to ba ta ga kowa ba. Ta kara rufewa, ta kara zuwa, ta kara budewa, ta kara bataka kuwa ba. To shine za ta rufe na biyun kosai ta zo suka hadu bomb ne ta shi da ita.
Ta kamar mace ce ta zo da wannan bomb a
jikinta? Mace ce.
Yarinya ce kamar ko?
A babbar mace ce, babbar mace haka dai ta misali.
Ta zo da bomb a
jikinta? Ta zo da bomb a jikinta.
Ita rungumi yar naka?
Ta rungumi yar ta din.
Dukkan su biyu kuma?
Su biyu suka Allah musu cikawa.
Ganin gashi na ga kamar su jini a nan su
blog? Jini ya ta din ne wannan da kanta da kirjinta duka fashe na kayan cikinta duka. Ya fita gaba da ya ba abin da ya rage mata.
To banda ita yarka da Allah ya mata cika kamar ko wanda ya ji rauni a gidan nan?
A babu dama ita ta fito fusari ne ta zo kuma ta jani lokin na kofa.
Isa
wa
Abubakar
shi wannan wanda bom ya tashi da shi wanka ne?
Yana ne.
Kamar ya kuka samu labarin yadda waɗannan mutane suka zo gare shi?
Mun samu labari da cewa an buga masa kofa ne. Shi kuma ya bude kofa zai fita, ya maybe ko wanda ya san shi ne. Sai abin ya kasance haka sai zo.
Wato sai masa sallama ne? Mace ce ta zo ko kuma namiji ne?
Mace ne.
Na kuma santa da wannan malamin da Allah ya tafkawa garin sa nono, ganin cewa waɗannan mahara sun kwankwasa kofar gidan nasa kamar yadda suka yi wa sauran jama'an. Sai dai ya ce yalin nasa sun ki bude kofar.
Yaya alhaji sun zo dai sun samu iyali na a gida, da suka zo suka samu sai suka doka kofa suke cewa su ƴan hijira ne da Allah ya taimaka musu za su kwana a gidan. Sai mai ɗaki na ta ce mutanen da ba mu san su ba za su zo su shigo, dan har yarinyar ta yi za ta bude kofan sai uwar ta hana ta. To shine dai lokacin da abun aka dakata sai suka wuce suka yi haka, wasu kuma suka yi nan baya.
Kai baka gida lokacin?
Ni ban na gida, ina can gidan, dan iyalin na da nazo da daren da nazo lokacin da bayan abin da ya faru.
Ka bar misalin karfe nawa suka zo?
Na gani ya kai karfe 10:11 dai, 10:30 dai haka zuwa 11 a lokacin da suka zo. Mu dai nan gidan namu sun zo ya kai 10:30 dai haka lokacin da suke nema a taimaka musu za su kwana a gida.
Yanzu ka bar zama kama magidanci mazunin wannan angon, wani shawara zaka bai mutane game da sabon solo da suka doka na buga kofar mutane da neman taimako da sunan neman taimako?
Dai Allah ya kare muka, amma dukkan dai wanda yaje an buga kofar shi kan gaskiya bai dace ya fito haka kai tsaye ba, bai tare da ya fahimci abin da yake wane ne shi ko waye ne, bai ga baka gane muryar mutum baka bude kofa kan ba da wani amfani game da, dan gaskiya za su zo su cutar da mutum.
Wannan dai wasu sabbin salo ne za a ce waɗannan mahara ko kuma ƴan kunnan bakin waken sun fito da shi na kokarin kwankwasa mutane kofa musamman ma cikin dare, su kuma kokarin kutsawa cikin gidan ko kuma tare da mabban da ke jikin su. Hautuna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci wani zama da ya hada kan shugabannin kasashe uku da zuma warware rikicin da ya dabaibaye kasar Gambia. Kakakin shugaban kasar Garba Shehu ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa karin haske dangane da zaman.
Ai a yanzu da ake ciki ba zan ce maka ga inda baki ya karkata ba a su dai shugabannin nan. Shi dai ina son tabbatar maka matsayin shugaban Muhammadu Buhari ya fi son a warware wannan magana cikin ruwan sanyi. Yaki ba a son shi. Mu kanmu Najeriya mun shiga yaki mun san yadda yake. Baya sha'awar ya ga cewa kasar Gambia an jefa ta a cikin yaki. Kuma mu mafatanmu shi ne shi kansa shugaba Jami yana kaunar mutanen kasarsa, yana kaunar mutanen, yana kaunar kasarsa. Ba mu yi zato zai so ya dulme cikin kasarsa a cikin yaki wanda ba gaira ba dalili, babu dalilin yansa ba.
Yanzu kana ganin wannan taron shine zai zama tsari na ƙarshe wanda zai sanya ko dai sulhu ko amfani da ƙarfin bindiga kenan wurin tabbatar da an samar da canjin mulki a ruwan sanyi a ƙasar ta Gambia?
A'a, ne haka na yi riga malam masallaci. Na son tabbatar maka cewa maganar nan ba tana da sarkakiya da yawa. A ɗauka cewa wannan taro ci gaba ne a kan taruruka da aka fara yi. Ƙarshenta daga wannan ɗin daga nan zuwa 9 ga wata, watakila akwai wasu da za su iya biyo baya. Buƙatar shi ne za a yi auya, za a yi a warware wannan matsala ba tare da fitina ba har sai ta kai ga an zubda jini ba. Fatanmu kenan.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaba Muhammadu Buhari, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja a daidai lokacin da ake gudanar da taro na kwamitin sulhu da samar da an miƙa mulki a hannun farar hula a cikin ruwan sanyi ga hanyar da za a bi na miƙa mulki ga zababben shugaban ƙasar Gambia Adama Boro, wanda shugaba Yahaya Jame da ya kamata ya miƙa mulki yake turjewa a kai a halin da ake ciki. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Dangane da wannan rikicin siyasar, wakilinmu na jihar Oyo Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin 'yan kasar Gambiyan mazauna birnin Badin.
Ne sunana Haji Baba Konte. Dan cewa ya jame kawai ya sauka ya bare miliki Adama Barrow, saboda ba mu so jinin Gambia ya zubara a kasa, ba mu so fada, ba mu so kome da kome. Ya lura da problem ne yake a kasar Libya da Ivory Coast da Sierra Leone da sauran kasashe. Mutane da yawa sun mutu a wurin, sun mutu, jini ya zuba sosai. Irin haka ba mu so kuma ya faru a Gambia. Da Allah da Annabi ya jame ka sauka a kasan ka bari miliki a Adama Barrow. Ba mu so alalata dukiya a Gambia, ba mu so alalata dukiya mu.
Ni sunana Yusuf Kebe. Ni ban so Gambia fada, fada ba cawo. Gambia da yawa bana so maganan, bai duka bai so maganan jame. Sabu jame ni mutu, ina kasa mutu da yawa. ina kasa muta dewa, ina kasa politician, ina kasa ordinary Gambians, ina kasa mutu dewa Gambia. Kuna so jamii soka Gambia, kaba miliki Adama Barrow, hakani kuna so jamii atafi Allah bana kun bana so jamii, kuna bachi magana jamii kun bana so jamii. Duka Gambia ina gari Nigeria, they all Africa. Jamme ni mutu we wanabeji magana. Ina so interesting nchi kasa Gambia. Bana so interesting Gambia. Ina so interesting jamme only. Bana so jamme. Atati. Bana so jamme. Bada ya fada aka ina ka zeuna Gambia. Atafi hegi. Bana so jamme. Atafi hegi.
Tuna jidu gero. Duka ina na ina so jamme ya soka. Ambasi ya halama. Baro baso rijima baso fada kase mutane mata yara duka bacaw
jamme sudugo we don't want them Gambia jamme sudugo we don't want jamme jamme is Gambia 22 years
ransha tara ga wannan wata na janairu idan Allah ya kai mu ne wa'adin shugaban kasar Gambia yaya jamme zai kare inda ake sa ran sabon shugaban kasa da aka zaba Adama Barrow zai karbi mulki goda yake yayi tsayin gwamin jakin cewa bai yarda da zaben akaiwa Adamu Barrow ba an yi mirsisi a zaben. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Harakokina ka juyawa in wata ta tafi wata ka dawowa mulkin ku kalilan ne to na Allah shi ka
sai haka yake. To bari mu saki komawa birnin tarayya Abuja Nigeria, inda kundiyar da ke fafutukar ganin an ceto ƴan matan Chibok suke ci gaba da gangami a yau da ƴan mata 195 suka cika kwanaki 1,001 a hannun kungiyar Boko Haram. Wakiliyarmu Madina Dauda ta ji ta bakin ɗaya daga cikin madigan wannan gangami.
Yau mun fito ne saboda mu tsanarwa da gwamnati da cewa ya kamata su gyara zama, inda bacci suke to su tashi daga bacci, saboda in Boko Haram an ce namban su bai kai 10,000 ba ko kuwa 10,000 ne da wayansu ɗan namba akai, to akwai mutane miliyan 2 ɗan gudun hijira mutane. So shi yasa yau muka je villa kuma mu sake gayawa shi shugaban kasa da cewa to akwai rigima fa na IDP a bakiyar dinka, saboda haka ka gyara zama.
Tun jiya da ƴan kungiyar BBOJ suka fara zanga-zangar lumana domin juyayin tsawon lokaci da ƴan matan Chibok suka yi a hannu, jami'an tsaro suke musu kawanya. Wani abu da kakakin kungiyar Dr. Iman Shehu ya bayyana shi kamar haka.
To wannan ya nuna cewa har yanzu jami'an tsaro basu fahimci abinda ake nufi da demokradiya ba. Har yanzu suna nan da tunanin yadda suka yi aiki lokacin da Turawa ke mulkin Najeriya da kuma lokacin da sojoji ke mulkin Najeriya. Demokradiya, mutane na da yancin su yi zanga-zanga na lumana, musamman in sun nemi izini, kuma mun riga mun nemi izini tun wajen mako guda yanzu.
Mr. President,
no more excuses.
Mr. President,
no more delays.
Mr. President,
resign now.
Mr. President,
act now. We want more results.
MBBOG masu fafutukan kwato ƴan matan Chibok sun ce daga yau har zuwa Asabar kowace rana za su taka daga dandalin haɗin kai Unity Fountain zuwa fadar Asorok domin su isar da sako ga shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wayan kasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka aje a salhunta.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 10:19 na asuba. Ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
san hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa kulkuliyar daraja shi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata ne a makon da ya gabata, inda muke tattauna mahimmancin kasafin kuɗin ƙasa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar, da muhimmancin shi ga cigaban ilimi a ɗaukacin ƙasar baki ɗaya. Farfesa Muhammad Mustafa Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya muna manuniya da wasu abubuwa da shugabanni a duk madafan iko kana da al'ummar ƙasa suka manta. A nashi binciken ya iya gano cewar baki ɗaya a Najeriya ana sakin jaki ne ana bugun taiki.
Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza.
Yanzu zaka je ka samu vice chancellor na Wharton University bai san cewa laboratories guda nawa ne functional guda nawa ne suke da ba su aiki ba. Bai sani ba saboda mai a kowa ba abin da yake sai daga takardun kwangila duk abin da ake kin kowa ya haukace kudi period to shine ya saka zaka ce ko so da yawa in ma ka sa kudin a wajen ba aiki za a yi da shi ba to ni magana nake cewa in dai so kake ka gyara ilimi to a fara daga cewa ina ilimin yake ne a Najeriya ko kuma ina muke so mu kai ilimin a Najeriya ai kullun da yara muke reno kuma wurare muke fita muna ganin yanda ilimin suke yanzu nan zuwa Ghana ƙarshen semester ƙarshen session na Ghana za su ga maka yadda next year za ta fara har zuwa ƙarshe amma yanzu mu anan kowace university calendar ta daban ne
laifin malamai ne ko laifin wato zan ce kamar su ministan ilimi ko wasu shugabannin makarantu
laifin mu ne duk gaba daya da malaman da shugabannin makarantun da su waye shugabannin makaranta ai malamai ne su kuma shugabannin makaranta duk wanda aka saka vice chancellor wata rana malami ne shi so ba abin da bai sani ba duk wanda aka saka minista zaka wata rana yana da wata alaka ko da abin kuma adamu da mun ka duba eh to ba malami na university ba amma wani irin rubutu ne bai ba akan education akwai takarda da ya rubuta wani lokaci akan education ma wanda sai ka ce shine yake san damuwar abuna ka amma yanzu ga shine minister to amma a ministry din tasa sai a masa kabanya yazo ya kasa gane ma me za a yi me ba za a yi kuma around him mutane su ta zuwa yan kwangila ne da su ne a ruda ka gaba daya so magana shine gaba dayan mu ba mu da makishin abun da muke rayuwa akai shi koyarwa da muke wanda shi muke ci muke sha akai gaba dayan ba mu da kishin sa dan da muna kishin sa duk wani abu bai zuwa me yasa yaran mu suke tafiya Malaysia me a Malaysia ina makarantu suke a Malaysia me yasa yaran mu suke tafiya Ghana ina makarantu suke a Ghana mun fi su kudi mun fi su komai amma me suka fi mu tsari suka fi mu yanzu yaro na to da Ghana wani lokaci na gaban da wani yaro dan Najeriya nace a me kake a Ghana yace economics yake karanta nace a economics sai ka ji Ghana yace yes nace wai yace yace na tabbatar a Ghana shekara uku zan yi yace amma a Najeriya ba san shekarun da zan yi ba yace a lokacin yake ga mun da shi da wasu ƴan uwansa da suka zo na Najeriya har yanzu ba su wuce aji ɗaya ba shi ku gashi nan zai je aji ina maka magana wajen shekarun baya da suka wuce ana ta yajin aikin nan da sauransu to kaga duk irin wannan rashin tsari shi yake sa yanayin ilimi a Najeriya baya tafiya yanda ya kamata ba ma ilimi ba haka duk other sectors wani lafiya ne da sauransu haka zaka ba sa tafiya kuma shine ya saka duk abin da ka sa economy ma zai fada ne kamar ya fada rami ba wani abu zai faru
ya za a yi a gyara wacce shawara zaka ba gwamnatin Najeriya da duk masu hannu kan wannan lamari don a gyara ilimin Najeriya ya zama kamar na sauran kasashen duniya da suka ci gaba
wato kaga abu da daya abu ne wanda yaki ne ba karami ba wanda ba ma gwamnatin mu ya kamata mu yi shi da kanmu da farko saboda in ka duba su waye ne a makarantun yaran mu ne fa ba yaran waɗansu bane kuma su waye suke fita waje da ragowar mutane a wani waje kaga cewa mu mun fita gashi mutum professor ne ya fita ya je amma ba shi da kima da ya kamata ya samu saboda me saboda mun watsar da harkar ilimi ya zama tukowa karazbe ba shi da wannan fa to na farko dole mu kanmu da kanmu sai mun fara gyara kanmu mun sa kishi a al'amura ya zama to cewa duk san da zamu ga gwamnati ba wai ganin gwamnati mai da mutu a ba mu kudi kaza ƙara mana albashi a kaza da kaza a magana ce ta cewa ga a duniya yanzu bincike ga inda ya tsaya mu kuma ga inda muke ko muna so mu kamo wannan yanzu in ka je India harkar lafiyar nan ka je India nan za ka ga cewa hatta asibitin gwamnati ba ma private ba duk wani abu da ake bukata na aiki ana da shi to yanzu a Najeriya ku ba haka bane in ka je jami'o'in mu za ka gani ka je ka ga offices na malamai na abu ne yanda suke to gwamnati ma sai ta zo ta tabbatar da kyautata rayuwar ma'aikata ba kyautata rayuwa ta ba su albashi ba a kyautata rayuwa ta tabbatar da kayan aiki in kana koya ma yaro kasancewa yana koyan abin da a ko ina ji da shi ake amfani amma in ba haka ba yaron ba za su yi so magana ba ta gabanin makaranta ba ce ko malamai kawai ko ministoci da sauransu magana ce ta mu ta ƴan ƙasa a matsayin mu na ƴan Najeriya sai mun tsaya mun duba al'amuran nan sosai gwamnati kuma sai ta tsaya a matsayin ta na gwamnati wannan gyara su ake a tabbatar da shi. To in ba haka ba, mutanen mu na gwamnati suna dauki yaran su kai su Malaysia, ba da za su gyara makarantu a nan wajen. So kamata a ce duk shugabanni ya zamanto cewa ƴaƴan su dole su karatu a Najeriya, inda ƴaƴan kuwa suke yi a Najeriya. In aka yi haka, wannan zai suka dole su maido da hankalin su cikin Najeriya. Kuma ita gwamnati ta kamata ta tabbatar da cewa kayan aiki fa shine very important. Dole a samu kayan aiki da za a koya ma yara. Magana ƙarin albashi da wani abu ne da zai zo ya tafi, amma magana kayan aiki ita ce tafi komai mahimmanci da kishi.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Grisham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To a gaida baban Nana Gaya, Baba Yakubu Makiri, da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko na cewa muna jinjinawa gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bisa matakin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi da naira 5,000 duk wata. Wannan ya nuna irin fata da gwamnatin ke da ita na inganta rayuwar talakawan ƙasar da samar da aikin yi ga al'umman ƙasar. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura, jihar Katsina. Sako na gaba na cewa fatan alheri VOA Hausa, samun daidaito da yarjejeniyar tsagaita wuta don samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Mozambique da 'yan tawayen ƙasar abin farin ciki ne ƙwarai da gaske. Allah ya sa mai ɗorewa ce, amin. Daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Wani sako na cewa salamu alaikum VOA, hakika taron da kungiyar lauyoyi take yi a Najeriya abu ne mai kyau, domin shi ne kadai zai kawo musu ƙarshen abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Wasikar Aliyus Haruna Kiramisau. Sako na gaba na cewa salamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. A yau muna so ku bamu daman mu yi jinjina ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari akan fara aiwatar da tallafin kuɗi na naira 5,000 ga marasa galihu, duk da tallafin bai fara zuwa yankunan mu ba. Sako daga Abba Sa'ad Bahuta da Husaina Lawal dan mai kankara. Wannan sako na cewa ya kamata 'yan majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen Afirka su yi duk abin da za su iya wajen kare aukuwar kisan kiyashi na ƙabilanci a ƙasar Burundi. Ganin yadda rikicin ƙasar a kullum sai daɗa ɗaukar sabon salo yake yi. Daga Mahmud Salihu Ƙaura na Muda, jihar Zamfara. Sakonnin na cewa tabbas kalamai da mabiya mazhabar Shi'a na Najeriya suke yi bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda 'yan Shi'ar ke bijirewa doka da oda a duk inda suke a faɗin Najeriya. Sako daga Malam Ridwanu Saidu Gairi a jihar Zamfara da Ibrahim M. Abubakar Maiduguri a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe na cewa hakikan ficewar hukumar zaben ƙasar Gambia zuwa Senegal akan barazana da yake huskanta sakamakon zaben da ya gabatar na lashe zaben da Adama Barrow ya yi, inda yaya Jammeh ya sha kai ya yi daidai domin ya tsira da mutuncinsa tun wankin hula bai kai shi da riba. Daga Salihu Isa Fanna da amaryarsa mai jiran gado, wato Laura Adamu Fanna da Hamza Galadima, birnin Kebbi.
Baba Yakubu Makiri da wasiƙun ku masu sauraro, kafin mu ƙarƙare ga tashin muhimman kanin labarai.
A gobe Talata ake sa ran za a ci gaba da sauraron ƙarar da aka shigar akan mai fafutukar ganin an samar da ƙasar Biafra, wato Nnamdi Kanu a Najeriya, shari'ar da za a yi ta cikin sirri, lamarin kuma da ke ƙara janyo cece kuce a Najeriya.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka ƙarƙare wannan shirin, sai kuma zuwa anjima mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu dai ga abokan aikinmu da shirin yau da gobe.